Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda aka saba, ga shimfidar shirin daga gugan naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa.
Mai ba shugaba Jonathan Shawari ta fuskar tsaro kanar samba da suki ya yi kiran jinkirta babban zaben Najeriya da rashin raba kusan rabin rajistar masu kada kuri'a. Sai dai shugaban hukumar zaben Attahiru Jega ya ce ba su da shirin dage zaben.
Duk wanda yake zancen ko a dage zabe ko a yi wani abu, kila wani dalili ne suke da, amma dai ba don wai mu aine ba mu shirya ba.
Janar Buhari ya bayyana sakamakon jarabawa sa sakandaren Katsina tun 1961. Sai dai tawagar kamfe din Jonathan sun ce har yanzu ba su gamsu ba. Sanata Goje na kamfe din zaben APC a dukkan matakai.
Saboda haka inda kana so Buhari ya ce burin sa kai APC sak daga sama har ƙasa.
Shi kuwa Adamu Maina waziri na cewa wasu ƴan APC sun na sa rigar Buhari ne kawai.
Da janar Buhari da muka shina ne da aksarin su in ya hawa ma zai sa su a fursuna.
Musulmin Najeriya na Ahlus Sunna ta bakin Sheikh Abdullahi Balalawo na juyayyar rasuwar Sarki Abdullah bin Abdulaziz na Saudi Arabia.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama.
Nasiru Adamu Ali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu zamu nufi zauranmu na tattaunawa. Yau zauren ya koma birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar kasashe makwabtan Najeriya wajen magance fitinar Boko Haram wadda ta laƙume dubban rayuka da kuma salwantar da dimbin dukiyoyi. Kar dai in cika ku da surutu ga Nasirin.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu tattauna wanda sashen Hausa na muryar Amurka ya saba kawo masu sauraro, inda shirin ke tabo darussa daban-daban da suka shafi al'ummar Najeriya, Nijar, Kamaru da sauran kasashen Afirka da ma duk inda ake sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma manufar shirin a tattauna a gano bakin zarin matsaloli. A wannan karan zamu duba irin rawa da zamu ce kasashe makwabta za su iya takawa wajen samar da zaman lafiya a nan Najeriya, da kuma yadda ya kamata su kuma ƴan ƙasa su riƙa bawa jami'an tsaro gudumawa saboda a samu zaman lafiya din. A cikin wannan zauri na farko ina tare da
Bashir Mashi, ɗalibi ne da ke yin nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jami'ar ta University a Coventry da ke Ingila.
Sai kuma
Mal Nasiru Gambo Malumfashi, mamba na gwagwarmaya kwato yaran Chibok da aka sace.
Sai kuma
Musa Muhammad Dala, ma'ajin PDP na Abuja.
Wato ka shigo zaurin ne saboda ka zance watakila in ta kama ka karewa jam'iyyar PDP faɗa kenan.
Ha, yadda kama ne duk abin da ta kama dai a faɗi gaskiya, ko kuma in ta kama a kare din sai a kare, in wajen karewan ya zo.
Da farko Bashir Hassan Mashi, zan iya cewa ya kake ganin rawar da waɗannan ƙasashe za su iya takawa, da yake inda rikicin nan ya fi tsanani yawanci jihohi ne na kan iyakar Najeriya da Kamaru da Nijar da kuma Chadi.
Wato al'amura na kan iyakar boda abu ne mai matuƙar mahimmanci wanda zai iya haihuwar da ɗayan biyu, ko dai a samu tsaro ko ko rashin sa. So duk ƙasar da ba za ta iya tsare kanta ba, ba za ta iya tsare al'ummar ta ba, to wannan ƙasa tana fuskantar barazana, ita kanta ba ta tsira balle har ta kawo ma wata ƙasa ɗauki. Wannan kowane shugaba da ke cikin wannan jam'iyya, da ke cikin wannan al'amura na ECOWAS ko ko CDAO, suke gudanar da al'amura na wato kasuwanci na cikin gida da na waje, dole ne a tashi tsaye a zaburi shugabannin nan su zo da kayan aiki na zamani. Ma damar za su tsara boda, kowace ƙasa ta tsara boda ta da abubuwa na zamani kamar abubuwan da ake ce musu kana. Za ka san jami'an shige da hice suna da wato abubuwa na zamani wanda za su gane mai hita da mai shiga. Yanzu in ka ce alal misali Nijar, sai ka kwashi kaya koko na kisan kai ka wuce ka je ba wanda zai tsangwame ka, haka ka shiga Chadi. To akwai barayin hanyoyi da ake bi wanda za a yi shigowa da kayayyaki, muga, makamai da sauransu. Wannan dole sai an zaburi kowane shugaba ya tashi tsaye ya kare jama'ar shi, ya kare kuma jama'ar ƙasar da ke kusa da shi. In har ba a yi haka ba, to ƙasa na cikin matsala. kuma kai a matsayin shugaba kowace ƙasa dole ne ka tara ka tashi tsaye ka kare kanka ka kare al'ummarka wannan shine matakin harko in har baka yi ba sauran ƙasashe ko ba za su kare ka ba
Allahu sarki mai rahama roƙo ni ke yi sarki lare ta ka taimake ta Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba Afrika Najeriya mai ba mu abinci Najeriya dawa Afrika Najeriya mai ba mu kinwa Najeriya kin mun gari ya Najeriya ai ke bugaci mai ba mu wanda dan ba mu yawa ruwa Najeriya on ba mu duga al'umma ba zai amfana waye na so mutu aduna so mutu wani na so mutu al'umma so mutu wayo ne Allah wayo ne Allah Allahu sarki mai rahama roƙo ni ke yi ya ya da ladun ka o kashin ki ya yi na jiya to na jiya Allahu Allah ko asal ku al umma duniya roƙo ke jani addu'a tawo matalaya Najeriya Najeriya
Nasiru Gambo Malumfashi kana daga cikin ƴan gwagwarmayar kwato matan Chibok kwato abinda ake wata kin bring back our girls shin kwanan nan muna da labarin kun je har ofishin jakadancin Chadi dake nan Abuja inda kuka kai korafi da yake kuna jin cewa Chadi za ta iya taka rawa wajen ko dawo da matan ko samun zaman lafiya a Najeriya shin wani cigaba kuka samu daga wannan ziyara
wato lallai wannan tattaki ya jawo mana wani ci gaba kuma mu ce ya bai jawo mana wani ci gaba ba dan wannan tattaunawa da muka yi da shi a jakadan Chadi a Najeriya ya nuna mana cewa wannan matsala ce ta cikin gida tamu ba wani abin da ya shahi su da wannan abu ba su da wani masaniya akan wannan saboda haka mu tai wajen shugabanninmu mu tuhume su mu tambaye su irin tambayoyin da muka yi mushi ya gaya mana cewa wannan matsala ce ta Najeriya ba matsala bace ta Chadi kuma ya nuna mana cewa shin menene makomar Chadi yau idan ta ce ta kama hada ko kuma ta turo yan ta'adda su wargaje Najeriya to daga ƙarshe dai abin da yake nuna mana ce matsala ce na shugabancin Najeriya matsala ce na shugabanninmu babu abin da ya hada wannan abu da Chadi to dama saboda abin da muke kullum muna ganin muna gwagwarma ana gaya mana mutanen an kama wasu mutanen Chadi ne ba wanda yake iya magana da harshe na Najeriya duka cikin wanda aka kama an ce mutanen Chadi shi yasa muka je dan mu ji daga bakin su shin wannan al'amari me za su iya yi tunda har Najeriya ta kai ga lalacewar mu a ce mun ko mun tafi wajen Chadi muna neman taimako na tsaro lalacewar mu har ta kai ga haka to shine muka ce to lallai tunda abun nan kai mun je mun kai kukan wajen shugaba Jonathan mun kai kukan wajen shugabanni na majalisu na dattawa da ta wakilai duka dai ba abin da haru kullu abin da suke nuna mana cewa a'a ku tafi wa'annan jami'an tsaron nan ku ba su goyen baya suna aiki suna bakin yin su ku ba su goyen bayan kuma ba abin da ke faruwa kullun kashe mutanen nan ake kullun sace mutanen nan ake gwamnati ce mana take tana yi gwamnati ce mana take shugaba Jonathan hada ma bai ma so ai duk wanda ake yana cikin wannan gwagwarmaya hada yake da shi bai so ma yaji an fara wannan magana gwamnati saboda ya ga abin ba wani abu ne wanda zai ba da yake ganin ya ba muhimmanci ba
amma Nasiru ai za a ce ku misali maimakon in za ku yi kamar irin wannan korafi ku hada da kamar gwamnoni waɗanda suke waɗannan jihohin ko kuma ma watakila kuma ku je ku kafa sansaninku ko a Damaturu ko a Maiduguri amma kun buge nan Abuja kusa da fadar shugaban ƙasa kuna ta nuna gwamnati ba ta haɓuka abin kirki kuna adalci kenan
ha to ai ma Nasiru bari in gaya maka mu dinnan mambobi na wannan gwagwarma ba inda mu je ba mun je Yobe mun je Damaturu mun je Maiduguri kuma in kai wannan magana gwamnonin nan hakkuka sun yi saboda ba abin da za su iya a tsarin doka na Najeriya a kundin tsarin doka na Najeriya wato constitution babu wani wanda ke da ikon ta da wani hafsa na ƙasa ko na sama ya tashi da makami ya ce ya je wani guri in ba shugaban ƙasa ba kuma su dinnan mutanen nan da kansu da ku lokacin da aka yi magana babu wadatattun hafsoshi waɗanda za su tunkari mutanen nan. Shugaba Jonathan ya fito yana ta maganganu waɗanda ba su dace da a ce na shugaba bane wurin maganganun da wanda ya zo yana cewa in ma in zai cire su jami'an tsaron nan sati guda gwamnan Maiduguri ba zai iya zama wannan wannan ba. Bai kamata a ce kamar shugaba yana irin wannan magana ba magana ba ce ta shugaba ba. Ba inda ba mu zagaya ba kuma gwamnonin nan sun nuna damuwansu sun nuna matukar bakin cikinsu kan wannan al'amari da ke faruwa amma me za su yi.
Bari mu koma wajen Musa Dala. Kai ne ma'ajin jam'iyyar PDP na nan birnin tarayya Abuja kuma ita jam'iyyar PDP Allah ya sa ita ke mulki tun da aka dawo nan demokradiya daga 1999 zuwa yau. Kaji kuma za a iya cewa kusan yadda Hausawa ko kuma in ce ana cewa wai babba juji ne kuke cewa duk yanzu wani laifi duka sai a ce PDP ta aikata irin waɗannan laifuka. Kai me za ka ce kana jin kun gaza ko dai ba a fahimce ku ba ne?
A'a gaskiya ne duk wanda yake shugaba kuma aka ce wani abu ya faru na wani masifa ko na wani daɗi dole za a danganta shi da shi. Amma wannan abin akwai wuraren da za ka duba ka gani cewar kamar yadda mai magana na farko ya magana cewar idan ka je waɗannan wuraren da ake magana inda abin ne yake faruwa yanzu musamman ɓangaren wuraren Gamborin Gala Malam Fateri irin su wuraren Dabar Masara wuri ne za ka je ka ga nan kana tsallaka kwata sai a ce ma kana Chadi nan kana tsallaka kwata sai a ce ma kana Kamaru wuri ne wanda yake bai da wani ainihin wata boda da za a ce gashi an kafa wani wurin ma za ka ga ko outpost ɗin sanda babu a garin sai dai a ce ko Bulama ko wani mai gari haka yanayin wurin yake a buɗe duk wani abu da ka sani ana yi waɗannan mutanen nan suna zuwa gona a Kamaru mutanen Kamaru suna zuwa gona a Najeriya mutanen Chad duk haka wurin yake a hargitse shekara da shekaru haka ake zaune.
Assalamu alaikum. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To an ce abinda babba ya gani yaro ko ya hau icce rimi ba fa zai hango ba. Wannan shi ya kawo mu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi fa'ida ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kasancewa rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Laftana Janar Abdulrahman Bello Dambazau Murabus da shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani. Da farko dai ga Janar Dambazau.
Abubuwan da ke faruwa arewacin Najeriya ba abubuwa ba ne wanda duk wanda ya san ciwon kansa zai ji daɗin wannan abu. Abubuwa ne da na takaici. Abubuwa ne wanda muke roƙon Allah muke fata cewar mu gabayansu saboda ana kashe-kashe waɗanda aka fi kisa ma su ne mata da yara wasu ba su san hawa ba su sauka ba to muna fata Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan abu. Na biyu shi ne saboda yawan talauci a ƙasa. Wani da ake zaton shi ɗan kunan bakin wake ne bai ma san abin da zai yake ciki bai san cewa zai aikata wannan abin ba. Akwai abin da ake kira zipin wanda ake amfani da shi an amfani da shi a Afghanistan an amfani da shi a Iraq za a nemi wanda ma ba a san shi ba a bashi abin da za a bashi bai kai ko ina ba amma saboda yana cikin yunwa zai amsa a ce gashi za a aike shi waje kaza misali idan ya iya mota a ce ga wannan motar ga wannan kaya za ka kai waje kaza sai ya je ya kai wannan motar inda za a tada bam wani yana gefe daya da ya kai wajen sai ya dana bam din sai ya tashi shi wannan mutumin da ya tuka motar nan bai san shi dan gikunan ba wake bane tana yiwuwa a samu wayannan masu ra'ayi amma akwai da yawa wanda ba su da wannan ra'ayin ba su ma san za su yi ba tana iya yiwuwa cewar an kira wani ne aka ce kai zo ka kai wannan tasha bai san cewar an sa masa bomb a mota ba in ka kai tasha ka kira ka gaya mana ka kai tasha wannan zato ne fa kuma tana iya yiwuwa. Na ɗaya dai a kai soja ajiye shi zama dindindin a kan titi ba aikinsa ba ne aiki ne na ɗan sanda ko ɗan sanda ma ba a ajiye shi zai zauna dindindin a kan titi ko a checkpoint. Na biyu idan har za a kai soja waje saboda abubuwa sun ɓaci dole a kai soja. To za a kai soja ne ya aikin sa. Na uku, idan aka kai soja waje, to ya kamata ya kare mutuncin mutanen da ke wajen. Misali, ya san cewar a wajen nan akwai matan aure, ya san cewar bai kamata ya shiga gidajen mutane ba tare da sallama ba. Mai anguwan wajen ya san cewar za a yi wannan operation. Alƙalin wajen ya san cewa za a yi wannan operation. Kusan mutane suna cewa ɗauke soja saboda baƙin ciki, suna ganin cewar soja ba sa musu daidai, shi yasa. Amma idan ka cire soja, wa za ka mayar gurbinsa? In ka cire soja, wa za ka mayar gurbinsa? Amma sojan nan su gyara abin, amma a ya kamata a yi masa abin da ya kamata a yi masa don ya yi aikinsa, ya san cewar ga aikin da aka sa shi, ga yadda ya kamata ya aikin nan.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ce lallai a rungumi aƙidar zaman lafiya a arewacin Najeriya muddin ana son ci gaba a yankin.
To, assalamu alaikum. Na farko dai suna na Mr. Mark Amani, ni ne president na Middle Belt Progressive Forum. Idan muka koma Hausance, ni ne shugaban ƙananan ƙabilu na arewacin Najeriya. Kamar yadda kowa ya sani, muna da dattawa na arewacin Najeriya, muna da al'ummomi barkatai a arewacin Najeriya, musamman domin duk abinda nake so mu tattauna kai shine dama abin da ya shafi arewacin Najeriya, ko da shike ba ma arewacin Najeriya ba, duk ma Najeriya gaba daya. To, a gaskiyar magana, tashin farko dai mu al'umman arewacin Najeriya mun samu kanmu a yanayi wanda a gaskiyar magana in ba dan ba a fadin Najeriya babu wadanda ya kamata a ce sun ji daɗin Najeriya irin yan arewacin Najeriya, domin Allah ya bamu mutane masu hangen nesa, masu basira, masu hikima da sanin ya kamata. Amma sai ta kai an wayi gari yau Najeriya ta arewa ta zama abin tausayi. Shin menene ya kawo wannan? Na san dai Najeriya ta arewa ya kamata a ce dama addinan nan guda biyu zuwa uku. Guda biyu dai shine wadanda aka san su da Kristoci da masallata, sai irin yan gargajiyanmu wanda aka san su. To, amma aka waye gari muka samu kanmu a inda ba shi ba. To, ne kiran da nake son in yi shine, in har ba za mu yi amfani da addini domin mu samu zaman lafiya a Najeriya, musamman kuma Najeriya ta arewa ba, to shin za mu yi amfani ne da addinin gargajiya domin mu sami zaman lafiya ne ko yaya? To, abin da nake so in ci a nan shi ne, musulmanmu da kristocinmu dukanmu yan uwan juna ne. Saboda haka, idan ku za a waye gari a ce mu muna ta da zaune tsaye, sannan mu rinka amfani da addini domin mu karkashe yan uwanmu, mu ta da abubuwan da ba zai taimake mu ba, to wallahi gaskiyar magana Allah ba zai taba jin daɗin abin da muke yi ba. Saboda haka, idan ka dubi halin da kabilun nan na arewacin Najeriya suke yi, wallahi ni kan kaina Mark Amani suna bani kunya ƙwarai da gaske. Allah sai ya sa dama a kowace gida, akwai wani jinsi za ka samu Kirista, za ka samu Musulmi, za ka samu yan gargajiya. To, shin in har makamanci hakan nan haka take, me ya kai mu na a ce yau muna fadace mu kashe wancan, mu kashe wancan, mu kashe wancan da sauransu? Menene wannan ya koya mana? Kaga ba mu nuna kanmu gaskiya ba, kuma giya kanmu gaskiya ba. Ni kullum kiran da nake shi ne mu rinka giya kanmu gaskiya domin mu ci gajiyar ƙasarmu Najeriya, musamman kuma ta arewacin Najeriya. Saboda haka, abin da nake so in ce, in ma muna waɗannan rigingimu domin biyan bukatan waɗansu mutane ko na kanmu ne, to wallahi idan babu zaman lafiya, to ƙarya muke yi, ba za mu taɓa samun abin da muke yi ba. In muka dawo a siyasance, siyasa ba za ta taɓa kasancewa ba tare da zaman lafiya, domin gashi ana ta hayaniya, za a yi zaɓe, za a yi wani ne. Saboda haka, mu yi ƙoƙari mu yi tuntulin zaman lafiya a Najeriya, musamman kuma Najeriya ta arewa, domin mu ci gajiyar demokrasi na Najeriya. Saboda haka, 'yan siyasan da suke, in ma har su ne ma na san dai rigingimin Najeriya ya samu asali shekaru aru barkatai da suka wuce, amma muna rarrabawa da maganar siyasa. Allah ya sa wadanda nake magana nan domin su saurare ni kuma su dau mataki domin shi gabar kasar mu Najeriya. Na gode.
To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan zubin, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.